أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله منا قارا قولي والله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي ميكو نجي دهانوا واندي قدر رأي ورمو زوا وانا رانا ميجرما الدنيا ميجرما الاخرة رانا جمعا شغبان رانا كون ساتي غبا كيدا سنن rana ce da aka ce tana daga cikin ranakun da za su rage har a filin alkiyama ba'ana rana ce mai girma a duniya kuma rana ce mai girma a lakira wannan rana ta juma'a rana ta musamman ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma alhamdulillah rana ce da muka shirya zamu yi addu'a na rufe wannan karatu mai albarka da aka dauki tsawon makonni hudu ana gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka tare da mutane masu albarka yau muna 28 ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda yayi daidai da 29 ga watan hudu miladiyar annabi Isa 2022 mun saki dawowa kan karatun mu kuma na rufewa muna cikin wannan sura ta 42 a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma ita ce suratu shura sannan kuma mun zo kan wata gaba mai matukar muhimmanci da ya wajaba kowane musulmi ya kada kai wato ya kada kunne ya saurari wannan ayoyi da ainihin alaramma muka fara karanta su da shi tun jiya har zuwa yau saboda a gudu tare a tsira tare Allah ya sifanta mana sifofin aljanna kusan sifofi guda 7 a jiya dai mun ji yana daga cikin sifar su wato mutane ne bayan suna da imani suna da tawakkali kuma mutane ne masu nisantan wato imam asama masa wuri ana bismillah mutane ne masu Alhaji Abdullahi da wannan wuri mutane ne masu nisantar sabo kuma musamman manyan sabo suna nisantar su ba sa aikatawa sannan karon kullu barka da zuwa Allah ya yabe su da cewa bayin Allah ne masu nisantar sabo sannan bayan suna nisantar sabo idan aka taba su ma'ana suka yi fushi ba sa aiwatar da abinda fushin nan nasu yake gaya musu sukan ainihin ya fiwa dukkan wanda ya ainihin bata musu kamar yadda muka bada labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin nana Aisha annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba wato yayi fushi kaga ya dau mataki ba akan abin da aka yi masa a karan kansa in kaga yayi fushi ya dauki mataki to an taba Allah ne subhanahu wataala sannan sifar su ta uku wayannan bayin Allah kamar yadda an rambaye karanta mana Allah ya ce walladhina sajabu li rabbihim sune wanda suka amsa kiran Allah subhanahu wataala ubangijin su wato Allah ya kira mu gaba daya zuwa ga kadaita shi suka amsa wannan kira suka kadaita Allah subhanahu wataala Allah ya gargade mu da yi masa tarayya a cikin bauta suka ainihin nisanci wa Allah tarayya a cikin bauta Allah ya yi umurni a bi manzanni a yi imani da su suka yi imani da manzanni kuma suka bi manzanni da haka wannan ita ce sifar su ta uku wato walladhina sajabu lillahi walil rasuli kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu sajibu lillahi walil rasuli idza da'akum ya ku mu'minai ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya kira ku. Allah ya ce sifansu ta hudu, wa aqamus salata, kuma suka tsaye da sallah, ma'ana bayin Allah ne masu kulawa da sallah. An kira sallah domin ta wakilci dukkan sauran ibadu, saboda ita ce azamul ibadati. Allah subhanahu wata'ala ya sanya sallah ta zama wato hanya ce ta ganawar bawa da ubangijinsa, wanda daman dukkan wani mai girma mai mulki an ce mutanensa suna kasuwa kashi uku, kamar yadda Maulana Musa Ibul Faida Shi Ibrahim Yasir radhiyallahu anhu ya faɗa, ce kowane mai mulki zaka samu yana da mutum uku, ma'ana mutanensa kashi uku ne. Akwai kashi ɗaya da aikinsu za su je ne su nemo masa dukiya, saboda mulki baya gudana sai da dukiya. To shi Allah subhanahu wata'ala ya wadatu da irin wannan, dan inna Allahu huwar razzaqu dhul quwwatil matin. Allah shine wato mai azirtawa, ma duk wanda ka ganshi ma da arzikin Allah subhanahu wata'ala ne ya azirta shi. Allah ka azirta mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan mutane na biyu zaka ga yana da mutanen da wato yake ganawa da su, ma'ana wayannan mutanensa ne na musamman, duk motsi duk kawaici yana tare da su. Sannan akwai mutane kashi na uku wanda su kuma suna yi masa hidima ne, suna bautar da shi. To a cikin wayannan mutane kashi uku Allah ya zabawa ainihin yan adam musulmi kashi ɗaya, saboda Allah ya girmama dan adam ya zama ana ganawa ne da Allah subhanahu wata'ala. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce yana daga cikin halayen wayannan mutane na yan aljanna, wa amruhum shura bainahum, al'amarinsu sukan yi shawara tsakaninsu. Akan wannan gaba muka tsaya jiya, saboda mun ji yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi biyo innan mu'minai, ya ce sun kasance suna shawara tsakaninsu. To shi yin shawara wato koyi ne da sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ba gazawa ba ne, ba kuma ainihin wato rashin wayo ba ne. Muna maraba da zai shugabanmu a kada kulla. Ba gazawa ba ne, ba wai rashin wayo ko rashin yadda za ka yi ba ne, a'a, lallai shawara abu ne mai matukar muhimmanci, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ne ya zama mafi cikan mutane a ilimi gaba ɗaya a halittar Allah. Babu wanda ya kai shi ilimi a halittar Allah, babu wanda ya kai shi hankali, amma Allah subhanahu wata'ala ya ce masa washawirhum fil amri, kai shawara da sahabbanka a cikin al'amari, wanda har ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato don ya koya mana muhimmancin shawara, har abunda ba a tsammanin zai yi shawara a kansa ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai yana shawara a kai. Ma'ana abunda ya shafi a lamari na cikin gidansa, mun san a hadisatul ifki annabi sallallahu alaihi wasallama da abubuwa suka rikice, ya bi kansa sahabbai yana shawara da su. A cikin wanda ya shawarta akwai sayyidina Aliyu karramallahu wajahu, sannan da sauran sahabbai da ya ta shawara da su a cikin wannan al'amari. Sannan mun sani a lokacin yakin Khandaq annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tara sahabbai ya ce to yanzu ya za mu yi, kafirai sun yi gangamin da ba su taɓa irin wannan gangamin ba. A lokacin aka samu Salmanu al-Farisi ibn al-Islam, wato Salmanu dan musulunci, shi ya fi kowa uba a duniya. In an tambaye shi Laraba suna tutiya da iyayensu, to kai waye babanka, sai ya ce shi ibn al-Islam, shi dan musulunci ne. Da haka sai ya zama ya fi kowa uba, sai da ko musulunci ya masa gata dan bai koma ga Allah ba. Sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Salmanu minna ahlul baiti, Salmanu dan gidanmu ne, saboda yanayin yadda ya sallama ga sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Da haka Salmanu al-Farisi ya ce mu a kasar mu Farisa, idan irin wannan abu ya zo mana mukan tona rami ne mu kewaye garin, idan muka kewaye garin sai ya zama wato mai kafa ma bai zai iya shiga garin mu ba, balle mai abun hawa. Da haka sai ya zama hatta su kansu Larabawan da suka zo suka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi haka, sai suka ce kai wannan wani irin shiri ne da ya zo daga wani mutumin da ba Balarabe ba, ai mun san ƴan uwanmu Laraba ba su da irin wannan dabaran. Da haka wani ne wanda ba Balarabe ba ya shigo cikinsu ya ba su wannan dabara. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya shawara annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake shawartar sahabbansa. Allah yace in ka gama shawara fa tawakkal ala Allah, sai kuma ka dogara ga Allah subhanahu wataala. Sannan haka sahabbai su ma a bayansa suka biyo sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wurin shawara, ma'ana ba sa yin abu ba tare da yin shawara ba. Za mu ga farkon abin da ya faru bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shawara sahabbai suka fara yi. Sahabbai sun taru a Saqifatu Banu Sa'ida, suka yi shawara aka nada sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Kuma bayan an nada shi, shi ma ya sake tara sahabban yace ai shawara ya za'id ahlur riddati, mutanen nan da suka yi ridda bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka ya ci gaba da lamuransa, duk abin da zai sai ya yi shawara. To haka sayyidina Umaru radiyallahu anhu shi ma ya ci gaba da tafiyar da wannan al'umma a cikin shawara, duk abin da zai yi kan yi shawara. Hatta lokacin da Abu Lulu'at al-Majusi ya soke shi, ma'ana ya ainihin soke shi da takwabi a cikin sa, ya zama ya ji masa rauni, wanda ya zama shine sanadin shahadarsa. Sayyidina Umaru sai da ainihin kafa committee shura, yace to gashi dai na shiga wani irin yanayi wato na rashin lafiya da ya fado mini, amma ga mutun shida, sayyidina Usmanu da sayyidina Aliyu da sayyidina Dalhatu da sayyidina Zubairu da sayyidina Sa'adu da sayyidina Abdurrahman ibn Auf, wayannan mutun shida ku duba wanda duka kuka ga ya cancanta ya zama jagoran al'ummar musulmi. To kaga wannan ya zama sahabbai suna shawara tsakanin su. Imam Hassan al-Basri yana fada yake cewa ma tashawara qaumun illa hudul arshi umurihim, mutane ba za su taba yin shawara ba face Allah ya shiryar da su zuwa ga mafi shiruwan al'amarin su. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma kaba man istashara wala satara man istashara la kaba man istakhara wala satara man istashara, ma'ana duk wanda yake istikhara, yake neman zabin Allah idan zai al'amari, kuma yake zuwa yayin shawara da mabota hankali idan zai al'amari, to wannan bai zai taba tabewa ba. Sai dai kawai wato a wurin shawara bai zai zama yana da sirri ba, amma lamarin sa bai zai lalace ba. Duk lokacin da aka yi shawara, to sai Allah subhanahu wataala ya bayar da mafita. Sannan gaba ta karshe akan maganar shawara, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gargadi kar mu zama masu irin mashawarta irin na yanzu. Kaga mafi yanci shugabannin mu na gwamnati suna da mashawarta PAPA da SASA, amma lalle wani lokaci ba za mu ce ko da yaushe ba ba sa yin aikin da ya kamata din. Ma'ana muna tunawa duk wanda aka dauke shi, wani shugaba ya dauke shi a matsayin mai bashi shawara, ko kuma wani yazo ya same ka yana neman shawara, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al-mustasharu mu'taman, duk wanda aka zo neman shawaransa to fa amana ce. Ka duba abun da ya dace na gaskiya ka gaya wa mutum, kada ka duba wai menene yake so menene zai burge shi. Wannan kenan. Sannan kuma lalle yan uwa, al'amari na shawaran nan yana daga cikin sakonnin da ba nake so in isar mana a cikin wannan zamana mu yau na karshe da ba tsawo zai yi ba insha Allah ta'ala. Duk da mun ga wani alheri ma na Allah, rahamar Allah tana kokarin ta zo ta yi tarayya da mu, dama muna cikin rahaman Allah din alqur'ani mai girma kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To Allah ya bamu daidai karfin mu. Shawara da zamu bayar shine yanayin da muka tsinci kanmu a yau mu al'ummar musulmi. Wannan matsala na shawara mun watsar da ita. Iyayen mu na da mafi yawanci zamu ga suna da irin wannan shawaran. Akan fara shawara tun daga matakin maciya, tugande. Mafi yawanci mun tashi mun samu iyaye suna da tugande. Ma'ana zaka samu dottijon nan da dottijon nan ba mai cin abinci a gidansa sai a fito. To ana cin abincin nan za a rika tattauna lamarin yara. In mutun yana da matsala da yaransa sai ka ji ya fada. Shikenan anan sai kaga an sa mar ido, sai ya zama maimakon da shi kadai ne zai lura da lamarin tarbiyyar ɗansa. Yanzu sai ya zama dukkan makota suna lura masa da tarbiyyar ɗansa. Saboda ana shawara a tsakani, ana zama tare, ana tattaunawa. To dan lai ina kira gare mu musamman irin abubuwa da suke faruwa wanda da bismillah. Musamman lamura da suke faruwa a yau, yanayi na abubuwa da muke gani na yara matasa suna sare-sare da tara mutane hankali, to lalle wajibi ne mu dawo da irin wayannan ainihin maciyoyi, mu dawo da komitoci na anguwa mu zauna a duba a gani wane ne Allah ya jarrabe ƴaƴansa da irin wannan sai mu je mu bashi shawara bayan mun bashi shawara mu taya shi da addu'a mu taya shi kuma da ƙara sa ido idan rashin sana'a ne a sama musu sana'a amma halin mu na yau shine idan muka ga wani dan sa ya baci sai mu koma gefe muna nuna shi da baki muna gashi nan ai da shi da ƴaƴansa shi to kaga lamarin bai zai gyaru ba wanda idan yaro ɗaya ya baci cikin al'umma to ku sauran naku jarirrun ba ku da tabbacin wannan illar tasa ba za ta zo ta shafe ku ba dan haka wajibi ne mu tashi mu tsaya mu duba wannan al'amari Allah subhanahu wataala yake cewa amru bishura bainahum al'amarin su suna shawara tsakanin su wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce sifan su ta biyar sun kasance masu ciyarwa ne masu bayar da abin da wato muka azurta su da shi ne ma'ana mutane ne masu ciyar da dukiyarsu domin wato ci gaban addinin Allah subhanahu wataala na'am Allah subhanahu wataala ya sake yabon wa'annan mu'minai yace sune wallazina idza asabahumul baghyu sune wanda idan wani zalunci ya same su mana wani mutun ya zalunce su hum yantasirun suna daukan mataki saboda kaida na musulunci la tazlimuna wala tuzlamun ku dai kar ku yi zalunci amma kada ku bari kuma a zalunce ku saboda tsari na musulunci la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa anan malaman tafsiri sun karawa junan su sani saboda ba za a ce sabani ba cewa gashi Allah a sifa ta uku ya ce wa idza ma ghadibuhum yaghfirun mutane ne wanda idan suka yi fushi suna yafewa suna yin hakuri amma yanan kuma Allah subhanahu wataala ya sake cewa idan an taba su sai su dauki mataki anan mawlan musaibul faidati shi ibrahim an yasir da Allah ne ke cewa ai yadda kaida take albadi azlamu wato wanda ya fara cutar da kai to yafi kowa zalunci ma'ana cutarwa iri biyu ne idan mutun ya cutar da kai amma cutarwan yayi ta ne bisa kuskure sannan kuma ya nemi yafiyarka to kai hakuri kar kai fushi ka yafe masa amma idan mutun ya cutar da kai da gangan wai dan kawai ya ci mutuncinka ya keta ma haddi ai walillahi al'izzatu walirasulihi walilmu'minin Allah yace girma daga nasa sai na manzon Allah sai na mu'minai Allah bai yadda ka karbi kaskanci ba sai ka fito ka gaya masa gaskiya cewa lallai kai ma kana da haƙƙi kana da yanci baka cancanta ayi maka haka ba dan haka la tazlimuna wala tuzlamun kada ku yi zalunci kada ku yadda a zalunce ku kuma har yanzu a wata ayar Allah subhanahu wataala yake gaya mana uzina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah ya bada izini cewa wadanda ake zaluntan su wato surama ma'ana su tashi su dau mataki kuma Allah subhanahu wataala yana tare da su amma idan suka tashi zamu ji Allah zai gaya mana irin yadda ya kamata su dauki mataki din ma'ana yana nuna wannan akwai halacci idan aka ma abu in so samu ka yafe idan kaga cewa ka dugunzuma yadda ba za ka iya yafewa ba to karama akwai ibaha na cewa karama amma karama daidai yadda aka yi maka akwai wata ayar ma cikin suratul nahli Allah subhanahu wataala yana ba mu labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato lokacin da aka yi yakin Uhud aka kashe sahabbansa mutum 70 a cikin wayannan mutum 70 da aka kashe akwai sayyidina Hamza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a madadin sayyidina Hamza nan kadai sai na kashe mutum 70 sai Allah ya ce fa ina aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khairun sabirin fasbir Allah ya ce fa ina aqabtum idan za ku rama fa aqibu bimithli ma uqibtum bi ku rama daidai kwatankwacin wato abinda aka yi muku kaga wannan ya nuna ibaha dan ka gane musulunci ba takuraren addini bane kuma muna da bambanci wato yadda da aka tashi halittar mu wani an debo shi daga kasa mai laushi aka debo shi aka hada aka halicce shi wani an debo shi daga kasa mai tauri dan haka wani yana da saukin hali wani bai da saukin hali. To da kai in akai rashin sa kai baka da saukin hali ba za ka iya yafe wan ba. To Allah ya baka dama karama, amma karama daidai yadda aka yi maka. Kada ka wuce yadda aka yi maka. In aka same ka kuma kana da saukin hali, shikenan sai ka yafe din ba karama ba yafe. Amma Allah ya bada dama wurare da yawa. Allah yana cewa fa man i'tada alaikum fa atadu alaihi bimithli ma atada alaikum. Duk wanda ya muku ta'addanci, ya muku diban albarka yadda bai dace ba, to ku yi masa amma daidai yadda ya muku. Amma idan kuka yi hakuri yayi, da aka ce ku yi kurama akan abin da aka yi muku, ba cewa aka yi dole ne sai kun raman ba, a'a wannan halacci ne, ibaha ne. Ma'ana idan ba kurama ba ba ku da laifi, haka ma aka fi sokar kurama din. Amma kuma idan ya zama ba za ku samu nitsuwa ba sai kun raman, to kuraman ya fi. To wani irin rama za a yi? Wajaza'u sayyi'atin.
Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha.
Na'am.
Faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin.
Allah subhanahu wata'ala yake cewa wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Wato wajaza'u sayyi'atin sakamakon mummunan aiki, sayyi'atun mithluha wato mummunan aiki ne ku tankwacinta. Idan mutum ya yi maka zalunci, to Allah ya baka dama karama, amma karama daidai ku tankwacin yadda ya yi maka. Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan a tsarin halacci kenan, tunda Allah ya yabe su su wa'innan mu'minai, ya ce idan aka taba su suna ramawa, ya ce to amma fa idan za su rama mutum ya rama daidai yadda aka yi masa. Al insanu idza zulima fantaqama qadra ma zulima fala haraja alaihi. Wallahi Musa ibn Faida shi Ibrahim ya sai Allah ne ke cewa mutum idan aka wato cutar da shi kuma sai ya rama daidai yadda aka cutar da shi, to wannan bai da laifi. Dan haka sai Allah subhanahu wataala yace amma dai faman afa wa aslaha fajruhu ala Allah. Faman afa wa aslaha, duk wanda ya yafi wato ga wanda ya masa zalunci, wa aslaha ya kyautata alaka tsakanin wanda ya masa zalunci, Allah ya ce to wannan yayi babban aiki. Fa ajruhu ala Allah, ba san ma iya ladan sa ba a duniya, ladan sa yana wurin Allah subhanahu wataala. Me yasa? Dan inna Allah la yuhibbu zalimin. Allah baya san azzalimai, ai albadina, wanda suke fara cutar da yan uwansu. Kamar yadda aka fada albadi azlamu, wanda ya fara cutar da kai to shine yafi zaluncin. Dan haka koda ka yafin, shi dai azzalimi ne tunda shine ya fara. Kuma koda karaman, shi dai azzalimi ne tunda shine ya fara, kuma shine ma mafi zalunci. Lalle mu kula, Allah subhanahu wataala yace baya san azzalimai, wala man intasara.
Wala man intasara ba'da zulmi. Fa ulaika ma 'alayhim min sabil. Sadaqallahu al-'azim.
Allahu akbar. Allah subhanahu wataala yace wala man intasara ba'da zulmihi, wanda kuma ya saki ya dauki mataki wato bayan an zalunce shi, yaji bai zai iya hakurin nan ba, bai zai iya yafiyan nan ba, ya dauki mataki kan wanda ya zalunce shi, Allah ya ce fa ulaika ma alaihim min sabil, wayannan ne ba su da laifin komai. Allah bai zai kama shi da laifin komai ba, tunda Allah shi ya bashi dama. Idan an yi masa yaji bai zai iya hakuri ba, ya rama daidai abin da aka yi masa. Amma dai mu zama masu yafiya, Allah ka yafe mana. Wato idan ka yafe din, abun yafi girma. Akwai ibadu guda uku da aka ce ba a san ma iya adadin girman ladan su ba a ranar tashin alkiyama. Ma'ana na farko akwai yafiya, duk wanda aka yi masa abu ya yafe, Allah subhanahu wataala ya ce ladan sa yana wurin Allah, fa'ajruhu ala Allah. Sannan na biyu akwai wanda ya hakuri, duk wanda ya zama mai hakuri to shi ma ladan sa yana wurin Allah, innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Sannan na uku wato duk wanda ya yi azumi, wannan azumin da muke ciki shi ma ba san iya adadin ladansa ba, ladansa yana wurin Allah, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce kowane aiki na dan Adam nasa ne amma banda azumi. Allah ya ce azumi nawa ne, ni ne zan ba da ladansa. Saboda idan dan Adam yana azumi, wato daga shi sai Allah suka san yana azumi. Dan haka sai ya zama tunda daga shi sai Allah suka san yana azumi, to shi Allah subhanahu wataala ya ce shi ne zai ba da ladansa. Allah ka ba mu ladan azumi insha Allah ta'ala. Akan wannan gaba za mu tsaya, za mu tashi. Inna masabilu qaraba ku ba, inna masabilu na kan can kan izu ba. wanda kuma za a dora kenan kan magana mun zo dai a waqful kafi ma'ana waqafi da na isa zai isar da mu mu tsaya a wannan wuri din kuma saboda hukuncin lokaci na farko muna ainihin godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu wannan dama ba da karfin mu ba ba da dabaran mu ba ya ainihin kaddara rayuwar mu muka zama al'ummar musulmi muka zama ma'abota alqur'ani mai girma wanda suke tsaye cikin shanonin alqur'ani mai girma wallahu khalaqakum wa ta'malun Allah ya halicci bayi ya raba musu aiki mun gode wa Allah da Allah ya mana wannan ya ainihin bamu wannan aiki na ainihin hidiman alqur'ani mai girma sannan sakonnin da zan gaya mana ba su da yawa sosai saboda yanayin hukuncin lokaci sako na farko dai ina kira gare mu kamar yadda na saba kira kullun akan wannan ainihin wuri kuma wannan lokaci cewa kunu rabbaniyin la ramadaniyin mu zama bayin Allah ba bayin ramadana ba saboda Allah subhanahu wataala ya gaya wa shugaban mu gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama kai ta tasbihi tare da gode wa ubangijinka sannan kai ta sallah kai ta bautawa Allah har ranan da mutuwa za ta zo maka dan haka wanda yake bautawa watan ramadana ta kare amma wanda yake bautawa Allah ya sani Allah baya karewa dan haka mu zama bayin Allah ba bayin ramadana ba ramadana ita ma baiwa ce daga bayin Allah dan haka ayyuka da muka yi ta yi na alkhairi a cikin wannan wata na ramadana wurin alakar mu tsakanin mu da Allah da alakar mu tsakanin mu da bayin Allah mu kiyaye wannan alaka mu mutunta mu dadada mu ainihin aikata alkhairi kamar yadda Allah ya gaya mana waf'alul khaira la'allakum tuflihun ku yi alkhairi sai ku samu babban rabo duniya da lafiya sannan sako na biyu ƴan uwa kamar yadda na yi ta maganar zakan fidda kai lalle mu yi kokari mu cire musamman wannan yanayi namu muna samun wani irin dan ainihin sakaci musamman ga wasu matasan mu sai kaga matashi yana rike da waya 50,000 amma gagarayin zakan fidda kai a wannan kuskure ne lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankali akan muhimmancin zakan fidda kai mu fidda ita mu bada ita ga waɗanda suka cancance ta domin azumin mu ya kubuta domin kuma wato ƴan uwan mu talakawa mu sa musu farin ciki su ba su samu abin da za su ci a ranar sallah sannan abu na uku abin da ya shafi idi da rugun tsumin sallah kafin shiga na uku nan maganar zakkan nan lalle mu kula manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan zakka idan mutum bai yi ta ba azumin sa zai zama yana rataye ne tsakanin sama da ƙasa don haka mu yadda mu yi wa kanmu wannan ganganci mu yi dage mu yi wannan zakka ta fidda kai sannan kuma mu yi kokari mu bada ita kwana biyu kafin ranar idi ko kuma sassafe ranar idi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya bada ita kafin aje idi ta zama zakka karbabbiya amma wanda ya bada ita bayan an dawo wannan bata zama daga cikin zakka na fidda kai ba ta zama sadaqatun ne min sadaqat sannan abin da ya shafi ranar idi ana da bukata mutum ya ci abinci kafin ya je masallacin idi kuma ana so ya fara da dabino ne ya zama witiri sannan yayi wanka sannan ya je a kafa in zai yi in bai zai yi ba ya je abun hawa amma yayi ta zikiri Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar walillahi alhamd haka Allah ya gaya mana walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum la'allakum tashkurun da haka in an cika adadi ayi takabbarori shi yasa zamu ji hatta kudu ba da imam zai yi da ya tsaya sai dai aje yana ta rusa kabbarori Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mafi girma kuma kai ma sheda ne kai in ba Allah ba wai sai ya hana ka cin abinci daga cetuwan alfijir har faduwar rana kuma ka yadda ai kai ma kansan sai Allah kawai wannan kam sai Allah da haka a gode wa Allah da haka abu na biyu kuma akan abin da ya shafi idi mu yi kokari mu kyautata mu dadada wa iyalanmu wurin abinci a ranar idi anan nakan ja hankali kan wata gaba da take da muhimmanci a cikin addinin mu da rayuwar mu musulunci ya hana mu cin mushe amma wani lokaci musamman irin wannan sallar ta mu ta kaji akan yi wani abin da sunansa ganganci wanda kuma ƙarshen ta yin an yi rashin sa'a zai iya bayuwa ga cin mushe sai kaga ƴan uwan mu masu aikin gyaran kaji da an yanka kaza bata gama hucewa ba sai an wurga ta cikin ruwan zafi sai ka rasa cewa yankan ne ya kashe ta ko ruwan zafi ya kashe ta mu kula da wannan wannan abu yana da illa a addinance, yana da illa a likitance, saboda shi hikima na musulunci da Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu, an haramta muku mushe. Ai wato akwai wani jini a cikin kowace irin dabba, wanda inda zaka ci wannan dabban da wannan jinin a jikinta ba a cire shi ba, za ta iya sa maka wani cuta. Sai musulunci ya ce to ka yanka sai wannan jinin ya fita. To an yanka jinin bai ƙarisa fita ba, as normal yanayinta jinin ya ƙarisa fita da kansa, shikenan an zo an kashe ta, an batta da wannan jinin. Sai ya zama a tsari na musulunci ba a san ma me ya kashe ta ba, yankan ya kashe ta ko kuma wannan bala'i ruwan zafin da aka jefa ta ciki. Don Allah mu kula. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ko yanka za ku yi kyauta ta yanka, ko kisa za ku yi kyauta ta kisa. Sannan a jan hankali na gaba, ƴan uwa, wanda ya samu dama ana buƙata ya sittu Shawwal, wannan azumi yana da matukar muhimmanci ga duk wanda ya samu dama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya albishir guda biyu, ya ce duk wanda ya azumin ci Ramadana ya azumin sittu Shawwal bayansa, Allah subhanahu wataala zai bashi lada, wato tamkar ya yi azumin shekara. A wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai fidda shi daga zunubansa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. To lalle mu kula da wannan, Allah subhanahu wataala ya ba mu iko. Sannan sakona na gaba ga al'ummar musulmi, mu tashi mu nemi ilimi. Ina maimaita wannan saboda muhimmancinsa a cikin rayuwa ta addini da kuma muhimmancinsa a cikin rayuwar mu ta duniya. Wannan ilimi banda ba yaro, ba babba, ba mace, ba namiji, kowa ya tashi nemi ilimi, saboda dukanmu muna neman aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ilimi shine hanyar aljanna, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Duk wanda ya kama hanya ta neman ilimi, Allah zai hore masa da wannan hanya zuwa aljanna. Sannan ana samun kwabata la dewa a cikin addini, idan kai ba juya ka ba za a juya yayanka, amma idan kai karatu za ka san matakin da za ka dauka. Lalle ƴan uwa, ina kira gare mu zaurukan mun nan na karatu, mu tashi mu raya su. Kuma alhamdulillah, kamar yadda muka sani, akwai dan uwa Malam Dauda yana bada karatu a wannan masallaci a kullun bayan sallar isha'i nake tsammani, ko dan Allah mu dage mu dauko littafan mu, mu ainihin zo mu fahimci addinin mu, kada a kai mu a baro. Wanda mun ji irin malaman da suke ta haramta wasu abubuwa, yanzu sun zo suna halatta su. To kaga wanda daman yayi karatu tun farko ma daman da suka ce haramun ne, shi ya sani ba haramun bane, bai bari ba. Su kuma yanzu da sai da aka yi tafiya ta yi nisa sama da shekara 20, ana cikin duhu, ana kwama tara, karatunsu ya iso, suka ce yanzu kan mun gano halal ne. To kaga ai ka wahala ta ma yawa. Ina laifin da tun farko ka yi kokari ka zama ɗayan mutum hudun nan, baka zama ɗaya na biyar ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlak. Ka zama malami in abun ya gagara, ka zama dalibi in abun ya gagara, ka zama ainihin maso mai sauraro. In wato in masu littafi sun zo sun baje littafan su, kai ma ka zo ka zauna da ɗan sharbin ka kana jin me ake yi. Yi kai dai ba za ka yi dauko littafin ka bude ba, amma dai kana zauna da ɗan sharbin ka kana ji. Sannan aw mustami'an aw muhibban, ko mai son masu karatu. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ka zama na biyar, wato ka halaka, shine jahili. Allah ya kiyaye mu. Da haka ƴan uwa, mu dage mu nemi ilimi. Sannan kuma sako na gaba, lallai muna kira ga dukkan wanda bai yi katin zabe ba, ya yi kokari ya zama ya yi katin zabe, saboda muna ta kuka muna cewa muna buƙatar canji. Canjin nan yana da tsarin da ake bi a same shi. To lallai wajibi ne mu al'ummar musulmi, muna kira ga kowa da babban murya wanda bai yi katin zabe ba ya yi, wanda yake da shi ya samu matsala ya je ya sabanta. Sannan mu nisance wato cece kuce na siyasa, wannan ba aikin mu bane. Aikin mu yanzu halin da muke ciki, idan ka tanadi ƙuri'arka da zaka je ka nemi canji da ita, to abinda zaka yi na gaba shine addu'a. Allah ka zabar mana mashi alkhairi, Allah ka datar da mu mu zabi waɗanda za su dace da mu, shikenan ka huta. Lalle mu kula da wannan ƴan uwa. Sannan muna ƙara kira ga ƴan uwa musulmi, mu ƙara haɗa kai tsakanin mu gabaki ɗaya, domin mu tinkari matsalolin da suke damun mu a ainihin duniyar musulunci na yau, musamman matsaloli na yara, kamar yadda na faɗa ɗazu, matsaloli na yara, matasa masu tasowa mun gani islamiyyu mu duk sun mutu abubuwa sun cakude lalle wajibi ne mu tashi wato mu ainihin kula sosai mu ainihin kula yadda ya kamata wurin hada kai wurin yakan abubuwa da suke faruwa na bata gari wanda rashin yakar irin wayin abubuwa sune suke yin karfi har ya zama sun fi karfin mu amma wuta tana yar karama bata wuce ashana ba idan aka zo aka taru aka zuba mata ruwa aka sa kasa aka mulkize shikenan sai kaga abun ya zama tari da haka dai abu na faruwa sai mu yi ta kallon sa muna rena shi ba mu hada kai mu gyara shi sai ya zo ya rikice kuma sai ya zama kowa mu yana kuka Allah ya kiyaye abu na karshe muna mika godiya ga ainihin ga Allah subhanahu wataala kamar yadda muka yi da farko da ya bamu wannan dama sannan kuma muna godiya ta musamman ga ainihin malaman mu da iyayen mu da suka tsaya mana da tarbiyya har muka iso wannan mataki da muke kai a yau ga babban malami na wanda wannan abu zai ainihin manta da shi ba saboda murna da farin ciki muna tare da shi malam Barhama Sheikh Umar Titi shine ya riko da hannun mu duk wannan sako da kuke ji muke fada to a gun su muka koya mu ne muke su ne suka karantar da mu kuma yanzu muke wakiltar su a ko ina da inda suka je kuma su din ma fa ba zama suka yi ba a su je nan to amma tunda Allah subhanahu wataala ya fadada ya bada dama sai zama alhamdulillah muna wakiltar su kuma shi malam Allah ya masa wata irin baiwa wato malami ne da Allah subhanahu wataala ya mai da shi kamar wani inji wato akwai malamin da ba a cika zama malami da shi ba akwai malamin da zaka dade kana tare da shi baka zama malami ba wallahu alam ko boboy abin ake ko dai wallahu alam baiwa ce dai ta Allah amma dai shi malam gaskiya indai ka zauna da shi na karamin lokaci zaka zama malami kuma alhamdulillah ba shi kadai ba wannan albarka ta shafe mu hatta mu ma daliban da suka zauna da mu a karamin lokaci sai kaga yaro ya fahimci abin da ya fahimta wannan kuma duka daga albarkar sa dai Allah saka masa da alkhairi Allah ya ja mana da rayuwar sa albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna godiya ta musamman ga baban mu shugaban Fitiyanul Islam wanda suke tsaye akan wannan lamari tun farkon sa har zuwa yau Allah ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya ja mana da rayuwar su albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan muna godiya ta musamman mara misaltuwa ga committee wannan masallaci da su ma suka yi tsayuwar daka wurin ganin cewa wannan tafsiri ya gudana tun watan Rajab muke ta kai kawo tsakanin mu da su wurin ganin cewa wannan tafsiri ya gudana wannan aiki da aka dauko ake yi tsawon shekaru bi tsaya ba wanda wannan ya iso ni ga ainihin godiya ta musamman ga ainihin baban mu Alhaji Yaya wanda yake ta fama ma da rashin lafiya sai yau Allah ya ba mu dama Allah ya ba shi dama ya ainihin halarce mu wanda su suke tsaye kan wannan lamari suka tsaya akan wannan lamari har zuwa yau kuma suna tsaye Allah ya saka masa da alkhairi sannan muna godiya ga shi babban limamin mu na wannan masallaci da ya dauki wannan amana ya ci gaba da kulawa da wannan masallaci har zuwa yau halin da muke ciki sannan kuma muna godiya ga malamin mu Malam Dauda wanda shi ma yake jagorantan wannan zawiya wurin wazifa da zikirin juma'a da sauran karance-karance mu na dariƙa Shehu Tijjani radiyallahu anhu Allah ya saka musu da alkhairi sannan ina godiya ta musamman ga wannan gwarzo kuma don Allah ina roƙa masa kafin mu je ka matakin addu'a Fatiha kafa daya Allah ya masa bude na alkhairi shine Malam Ibrahim bawan Allah da ya sadaukar da rayuwarsa wurin dauko mu ya kawo mu ya dauke mu kuma ya mai da mu baron kofawa ba gajiya wannan sati hudun nan da muka yi bai taba makara ko kuma tsiran kofa ko kuma kukan cewa yau akwai wani uzurin da zai hana shi ya dauko mu ya kawo mu domin wannan karatu ya gudana ba Allah saka masa da alkhairi Allah kara masa albarka lalle ina roƙa masa wannan Fatiha kafa daya Allah kara masa budi a rayuwa Allah kara sauƙaƙe masa rayuwa Allah kara tsaya masa yadda ya tsaya cikin wannan lamari na addini albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan muna godiya ta musamman ga tawagata yan jarida da suke watsa wannan karatu ga dan uwan mu masoyin mu wanda kodai yaushe muke tare da shi Alhaji Kawu Sarkin Shano da kuma Mala Aliwat wanda yayi ya taho yake wakiltan GMC Gombe kenan da kuma dan uwa Mala Aliyu wanda yake wakiltan gidan talabijin na Najeriya gaba daya NTA wanda duka suna daukan wannan shiri za su kuma ainihin yada shi a cikin ainihin akwatunan talabijin da kuma akwatunan radio koda dai ba a samu ba wannan shekara muka gabatar da wannan tafsiri a radio saboda wasu dalilai da suka sha karfin mu amma dai wannan rana na rufewa akwai lalle wannan tafsiri zai isa ko ina da ko ina Allah ya saka musu da alkhairi ba biyan su muka yi ba ba komai muka yi ba wannan aiki ne suka yi lillahi fillahi billahi domin su dafa addinin Allah yadda suka dafa Allah subhanahu wataala ya dafa musu Allah ya yi wa al'umma masoya da suke zuwa wannan masallaci wurin halartar wannan karatu albarka Allah ya saka musu da mafi alkhairi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle godiyoyi ba za su kare ba addu'oyi ba za su kare ba amma dai wajibi ne ba za mu yi tuya mu manta da albasa ba mantawa muka yi ba muna addu'a ta musamman ga malami mu malam Musa baitul barka wanda yake gabatar da wannan karatu Allah karbi rayuwarsa Allah gafarta masa sannan muna addu'a ta musamman ga baban mu shugaban committee gudanarwa na wannan masallaci Alhaji Sa'adu wanda baran nan muna tare da shi a wannan wuri kuma dattijo ne amma yana da himma da kokari duk shiga da ake da fadin tashi wurin wannan karatu ya gudana da shi ake yi Allah ya karbi rayuwarsa Allah ya gafarta masa Allah ya sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma alhamdulillah ƴaƴansa sun tayi sun tsaya sai waddaka ma'ana duk inda mahaifinsu ya tsaya su ma sun tashi maimakon ma wani wurin kafa daya su kan ma kafa biyu suka sa gaba daya Allah ya kara musu albarka Allah subhanahu wataala ya ainihin kara hada kanmu ga baki da albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lalle babu lokaci ba za mu ci gaba da jawabai ba muna godiya ga dukkan bayin Allah da suke tsaye suke kulawa da mu akwai dan uwa Alhaji Hammasayo wanda muna tare da shi ko da yaushe duk da nisa da yake da shi amma ba a yin kwana uku ko kwana hudu ba tare da ya halarce mu ba a cikin wannan zama mai albarka Allah ya saka masa da alkhairi Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lalle ba tashi akai ba akwai
bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin alhamdulillah Allah ya kawo mu ranar rufe wannan tafsiri wanda dan uwa Shoman Tijani Titi yake gabatarwa to alhamdulillah muna godiya na musamman a gare shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sana lakum ma'rufan faqafi'u fa illan tajidu ma tukafi'unahu to fat'ulahu manzo Allah yace duk wanda ya muku aiki na alkhairi to kuma sa mana kuma kuma wani abu wanda zai ji har ya ji ya gode to idan ba ku da shi to lalle kuma sa addu'a to alhamdulillah a cikin abubuwan da yake gaban mu yanzu akwai jawabin manya-manyan iyayenmu musamman shi shugabanmu shugaban Fitanul Islam wanda insha Allah yanzu zai gabatar da jawabi insha Allah wa karuka
Allah Allah ya saka
ku ne shugabanin rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh amuna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala cikakkiyar godiya da Allah ka mu wannan dare mai albarka a cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka Allah muna gode maka da ka kawo mu wannan guri alhamdulillah 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 a yan uwa mu kare yi wa Allah tabaraka wa ta'ala cikakkiyar godiya saboda duk bawan Allah da ya ganshi a cikin irin wannan mazauni to sai godiya Allah dai ga sunan mutanen da yawa irin su waɗansu ba irin wannan gurin zama suke ba to kaga wanda Allah ya zabe shi ya kawo shi wurin wannan gurin zaman to sai godiya Allah abubuwan da duk malam yayi tun daga wancan farkon kama azumin nan har zuwa yau babu abin da zamu ce zai a ci Allah saka masa da alkhairi sai dai dama muna tsammani ko kuma mun tabbata za a yi kama haka kuma fiye da haka saboda zabin Allah ne Allah ya zaba mana su akan su zofi mana wannan aiki muna fata Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya jika magabata musamman shi malamin sa da yake ce malamin sa ne gashi a kusa da shi lalle hakika malami ne kuma mai son mutane su zama malamai din kullun dukkan su ba su da aiki dare da rana illa ba wannan aikin ba aikin karantar wannan saboda ka Allah ya saka musu da alkhairi muna fata abinda duk muka ji tun daga farkon kama wannan aiki zuwa yanzu Allah ya sa amfanar da mu. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ji kan magabata. Yan uwa dan kawai sauran dan sanarwa ko ko dan talikin nawa shine addu'a. Kasan nan tana cikin wani hali. Babu abin da zai mana magani abun nan sai addu'a. Mu sai istighfari neman tuba ga Allah mahalicci mu idan wani zulubi ne ya mana yawa to Allah ka yafe mana. Allah ka mana lafiya, Allah ka mana zaman lafiya. Allah ka mana lafiya, Allah ka mana zaman lafiya. wannan fitintunu suka dame mu Allah kama na karshen abu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
Lalle ai hakuri za a ga fitan shugaba wallahi wurare yafi biyar aka gayyace shi rufewa yau amma saboda muhimmancin wannan zama ya halarce mu nan kuma yana bukatun yaje ya halarce wasu wuraren ma kafin a tashi da Allah a danyi hakuri za a ga fitar sa ba tare da lokacin da aka bala gaba da yau
shugaba Allah saka alheri Allah ya kai ku lafiya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to alhamdulillah akwai abun da yake gaban mu yanzu shine jawabin shi babban bako na
to shi a canja ta
daga ko wannan ni ban da nauyi sosai sai in zauna eh direta a je ta zan zauna ta je ta a din ta to alhamdulillah sai jawabin shi babban bako kuma babban malamin mu babban shehi kuma Sheikh Malam Barhama Umar Titi wanda gurzo ne kamar yadda shi Sheikh Malam Tijani ya fada gurzo ne tun tashin mu haka muka san shi a cikin harkar Allah cikin harkar manzo Allah cikin harkar Qur'ani musamman ma harkar Qur'ani gwani ne cikin harkar Qur'ani Allah ya saka masa alkhairi kuma muna ta addu'a dai Allah ya ja mana kwanansa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsaya masa a cikin al'amuran sa wanda insha Allah yanzu zai mana jawabi nashi insha Allah kafin kuma mu je ajanda na gaba karin ku flash zai iso ko
insha Allah ajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا كريم الله godiya da ya raya mu ya ba mu lafiya ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka domin rufe tafsirin karatu alqurani mai girma na wannan shekara to alhamdulillah abubuwa da yawa sun faru daga bara zuwa bana a cikin su akwai bawon Allah nan shi Alhaji Saidu shine na ganshi na dauka Alhaji Bashiru Jobbo ne har ya gama jawabin sa ni na dauka Alhaji Bashiru Jobbo ne a shi Alhaji Saidu ne ai Alhaji Saadu gashi Allah ya dauke shi a cikin mu to lallai dama ana so mu yi ibada tamkar Ramadanin ita ce ta karshen rayuwar mu haka zamu yi ta kokari sannan tana tafiya kuma tarbiyyar da muka samu mu jona a Sheikh Tijani Malam Umar Titi ya gama mana bayani yace idan mu bayin Allah ne ba bayin Ramadana ba to kada Ramadana ta wuce mu aje abinda muka dauka muke yi dama muradin abinda ake nema a samu idan Ramadanan ta zo shine a ƙarshe a samu tsoron Allah in aka samu tsoron Allah ana yin abu dan Allah to Allah shi kuma dawwamemme ne in ka dawwama da aikin sa kuma ya saka aljanna sai dawwamar da kai da haka ce mana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna karshen kenan wato natijar da za a samu jin tsoron Allah mun samu mun yi azumi mun halarci masallaci an yi salloli karatun alqurani da makamantansu to wannan tarbiya da muka samu to tayi tabin mu kuma har Ramadana ga wannan bawon Allah shi ma muna tare da shi tunda aka fara zume ce sai yau Allah ya kaddara ya shigo nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace almaridu dhaifullah mara lafiya bako ne na Allah in Allah yana son ka sai daura maka jinya in ya daura maka jinyan nan ba za ka zauna kana gulman wani ba ko ka kalli haramun ko ka saurari haramun ka shiga wata halwa ce da Allah kawai yake son ka in abun ya tsanani sai ka fara wayyo Allah wayyo Allah daga gashe sai ka koma wayyo Allah na wayyo Allah na yanzu Allah ka nema kai kadai saboda kai fana'i ka bata cikin Allah ka yaddi shi ya dora ma wannan ciwo kuma shi zai yayi maka wannan ciwo don Allah yana son ka sai jarabe ka kuma da rashin lafiya to lallai kamar yadda malamin mu wanda ya gabata yayi tafsiri a wannan waje dan uwana abin nan haifayya shakiki na Malam Tijani Allah ya saka masa da alkhairi lallai kamar yadda yayi bayani shi ma wato kai kace duri ne duri ka san duri yawa karatunsa kaman duri ne kawai dai ikon Allah ne yawa ikon Allah ne ana nana ta kokari kuma wannan sirri ne na Malam Umar Titi sirri ne na Malam Umar Titi Allah masa baiwa wajen isar da sakonni daban-daban haka kuma ya tafi shi ma duk inda yaje haka Allah yake bashi ya je yola ni da wayanda na sani na san mutum wajen sama da 25 da duk sun hada ci alqurani ina wajen shi Malam Tijani anan Gombe kuma sama da mutum 100 sun fi 100 yayi mala wanda sun hada ci alqurani ne duka a gaban sa kaga wannan ba karamin alkhairi bane ya tunatar da mu dangane da fidda kai kada ka ce kai baka da shi idan aka dauko aka baka to kai ma ka fitar ana fahimta wani zai ce bani da shi in aka kawo masa ya samu abun da zai ci kuma sai boye sauran sai ce shi ba zai fitar ba a in aka kawo maka dama ana so kai ma ran sallah ka ci mai kyau to sai ka kwashi ya wanda zai ishe ka girki to sauran kai kuma sai ka fitar kai ma sannan ko sake mace kai inda tana cikin yiddanta wanda zaka iya cewa ka dawo da ita to fa tana cikin wayanda zaka cire wa fidda kai an gane ko kuma koyewa ka haifi mutum zai cire masa fidda kai a hikima ta cewa fidda shi kamar yadda Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa fitar kafin kwana biyu ko kafin kwana daya dama hikiman yadda shi talaka zai samu shi ma a gidansa ya samu da abin da za a ci in gero ne in masara ne in shinkafa ne ya dan sayar sai ya samu abin da zai dan yi a hidiman sallah shi ma da shi idan kuma ya zama wato kudi ne kake so ka bayar akwai wani majalisi na yi malamai suka zauna a Madina suka ce to za a iya idan aka ga cewa cire kudin aka ba wa mutum ya fi masa amfani fiye da ka dau gero ko masara din ka bashi to ka dau kudin ka bashi shi ya sanya zai sai kaza ya sai kaza ya sai kaza ya sarrafa sannan kuma kamar yadda malam din ya ce ana so a fidda ita ne kafin imam har ya fita ya je shi ya hauka membari in kuma har aka sauko idi baka fitar ba to ta zama kaman sauran sadakoki yanzu ba zakatul fidr kai ba kawai kai sadaka ne kaman sauran sadakoki kuma yana daga cikin laduban tafiya yake tafiya idi mutun ya sa farin kayan ya samu in farin kaya bai samu ba a sa sabo in sabo bai samu ba a sa tsohon a wanke shi sannan sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cin dabino witiri ko daya ko uku ko biyar ko bakwai kafin ya tafi to kai ma ka ci wannan dabino sannan in ka tafi kana tafiya kana kabbara kana kabbara hanyar da ka bi ba ita zaka dawo ba sai ka bi wata hanya daban zaka ga nan wasu suna bara in ka bi wancan layin ma zaka ga kuma ana bara idan aka dawo ana so a je a yi ta ziyarar kuma juna ka kai yara wannan babban ku ne wannan kawun ku ne a ziyarci juna a ga juna gaba daya to alhamdulillah wannan tarbiya da muka samu na azumi dama imani yana karuwa da karuwan aiki yanzu kowa nan ya karatun Qur'anin sa ya karu wani rabansa da raka'a 10 tun bara kuma yanzu ba wani ikon Allah ba zai saki ashan ba zai saki wasu rakawi ba kuma sai bari a to mu aje wannan tunanin yawa ka dauka wa kanka dai ko nafila raka'a 2 ko raka'a 4 ko raka'a 6 ko raka'a 8 ko raka'a 10 ba lalle sai kai 10 kullum ba amma dai kai kokari kar ka saki abun gabaki daya ya zama dai kana samu wani abu kadan kadan kana yi da kuma mu'amala da mutane duka ka saka wannan tarbiyyar da ka samu a ciki a tabbas muna halartar tafsiri da salloli da komai abun da ya rage aiki aiki ne ya rage mana yawa aiki da abun da muke karantawa da abun da muke ji a wajen malaman mu da shehanan mu da kuma iyayen mu mu yi kokari mu dabbaka kuma mu aikata idan muka yi haka malam ya tunatar da mu magana harkar zabe lalle lalle kuma ayi addu'a bayan an yi katin kuma a zo ayi addu'a kar kawai ka ce canji sai Allah ya kawo canjin kuma ba mai dadi ba koya dara canji yaya canji ba zai yance canji zai shiru ko na yin canji to sai ayi da ƙarfi za ce canji amma yanzu in kai canji sai shiru wani ma hararanka zai yi yawa saboda da yana sayan magi guda 4 naira 20 yanzu kuma guda 1 naira 10 kaga in yana son guda 4 sai ya nemo naira 80 kaga ai an samu canji yawa to irin wannan ba irin wannan canjin ake so ba canji dai wanda yake mai kyau to kuma zai yi wuni da gyaruwan mu 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 ma sai mun gyaru wani in ya samu dama sai fiye da abin da wasu ma suke yi to amma in ka gyara kanka sai Allah ya gyara ma ya Allah yana hada mu da shugabanni daidai da yadda muke ne inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wani ne bawan Allah yake ta zagin wani gwamna a Kaduna shikenan sai Allah ya jarrabe shi yace da Allah sama a kira shi mana ya kira mai nafif suka zo su tare sai aka bashi miliyan 3 aka ce ka ba mai nafif din nan kai kuma gobe ka zo ka karbi naka da suka je sai cire 5,000 ya ba mai nafif mai nafif yana ga ai ya samu kudi da yawa 5,000 wasu ma suka ce 30,000 amma dai 5,000 shi yafi karfi yadda suka je wa shigari aka ce to ka dawo da shi sai aka kira shi ga menaus aka zo aka zauna aka ce menafe nawa ya baka jiya sai ce 5,000 yace ha sai ce mallan nawa muka baka ka ba menafe sai ce miliyan 3 yace to dama kai dama miliyan 10 ne zamu wannan menafe miliyan 3 kai kuma miliyan 7 amma yanzu tunda kai ma an shugabantar da kai ba za ka yi adalci ba don haka ka biya shi kudin sa kuma muka sake jin ka zage mu zamu yi maganin ka ashe kai ma dama ne baka samu ba to kaga ashe da daman mu in suka samu dama wani kawai in ka gafa bai abun ba bai samu damar yin hakan bane sai fa sai mun gyara idan muka gyara to sai Allah ya kawo mana canji wanda yake mafi kyau to lallai lallai mun zo wata wanda yake mai tarin alkhairi da albarka da muka samu tarbiya a cikin sa mu yi kokari mu gyara tsakanin ƴan uwan mu da mu kanmu yanzu ma ka muna da dan uwan mu yana ce na kunce a ainihin asibiti da kuma mutuwa da ake ta yi ta fujua akwai ni dan uwan mu Allah ramma yana tambihi a masallacin wannan Shehu Naziru Mala da mu Allah ramma wasu da yawa nan sun san shi bare ma muna tare da shi amma bana Allah bai kaddara ba wasu ma sai gobe azumin sai suka rasu suna nan kasir gaskiya to me ya kamata mu yi gaskiya wannan tarbiya da muka samu a cikin wannan wata mu miƙe da ita karatun alqurani mu ci gaba kamar yadda malam yake cewa ga malam Dauda nan yana koyarwa to mu yi kokari ba mu doni uzurin da zamu je mu gaya wa Allah ba mu zo mu munyi karatu ba wajibin mu ne mu zo mu yi karatu kar mu dinga yin ibada kamar ayitan nasa a mu zo mu dauki karatun a gaban malami yayi mana bayani abinda ya shafi tsarki alwala sallan nan yana da muhimmanci sosai kaga yanzu abubuwan da suke wajibi akan mutum mai mata ka sama mata gurin zama ka sama mata abinci ka sama mata sutura ka sama mata magani ka koya mata addini kai baka je kai karatun ba ta yaya zaka koya mata addini kai baka zo ka koyi kawaidi ba kai baka koyi ahlari ba sannan akwai harkan jine ne tai haida tai biki ga na nifasi kenan sannan akwai na istihada in ba a zo an yi karatu ba ta yaya zaka warware mata harkan tsarkinta ma tukunna kafin a zo kan wani abu ko haka kai zaka ce ki tafi makaranta wajibi ne aka ce akan ka fa ka koya mata wajibi ne kai karatun kuma ka koya mata ga hakkin yayanka akanka to wajibi ne mu zo mu zauna mu yi karatu a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka mai hankali mai tunani yana tsarawa kansa timetable in gari ya waye yana lissafa kalan maganan da yayi na lada da wanda ba na lada ba kamar yadda sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya ce to kai wa kanka hisabi kafin a zo ayi maka ainihin hisabi to wani yana yi ne daga lokacin da zai fito a gida duk kalmar da zai faɗa yana kiyaye ta har azhar daga azhar kuma har la'asari yana gane cewa wasu kalmomi yayi wanda Allah bai yarda da su ko ne irin aiki yayi daga la'asar zuwa mangariba daga mangariba zuwa isha daga isha zuwa asuba yana kokari yana yanzu a kasuwa kan ba ma zuwa mu lissafa kayan shago ne wani duk kwana uku wani duk sati wani wata ɗaya wani wata uku wani shekara ko ba haka muke ba to me yasa mu ba za mu yi wa kanmu hisabi ba ka je ka shago ka lissafa abubuwa kai kuma baka lissafa wa kanka ba to lalle mu lissafa wa kanmu mu tsara wa kanmu timetable a daga yanzu sauka nawa na samu kuma ya zan dinga ƙara karatun alqurani kullum ina ƙarawa haka zan samu nayi har ta yadda ni ma har in tafi kabari na bani da matsala amma idan muka bar shi fa zai bar mu kuma rayuwar mun ganta yanzu da Allah mai dadi a cikin rayuwar da muke cikin na yau in kana da kudin kinnajin sun kama dan uwanka ka gane sannan an kama shi an ce kuma miliyan kaza yake so kai kuma in ka bayar kai ma ka kare in baka bayar ba kuma ka zama mugu kai ma kuma ana ta tunanin za zuwa kama ka baka ahisai ahisai to kuma babu kudi a hannun mutane yanzu kana neman canji Allah ka ga sai akan titi ana 500 fa ba canji sabar da kan da ake sha 500 ba canji duk sanda kaga kana neman canji babu wannan ya ƙara nuna maka cewa babu kudi a hannun al'umma babu kudi to abu biyu zamu yi mu gyara zukatan mu mu yi addu'a gyara zuciya shine zai gyara wannan ayyuka din namu gaba daya mu kyautata wa junan mu zato mu yi mu'amala mai kyau da mu da iyalan mu da abokan zaman mu mu samu shaida wacce take mai kyau amma idan muka sake wannan tarbiyyar da muka samu ta kubuce mana to fa mun yi asara wanda yake ainihi mai yawa iya abin da kake da shi shine zaka ainihin bayar yawa abin da kake da shi shine zaka ainihin bayar abinda kuma baka da shi dama Allah bai daura maka abin da ba zaka iya ba dan haka abin da ya shafi kyautatawa isani wanda yake da iko ya taimaki dan uwansa ainihin da ake cikin na abun ya kai inda ya kai gaskiya abun ya kai inda ya kai ya kai la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim duk sanda kaje kasuwa abin da zai ta maka abin nan kenan in kaje ka yau gobe sai ka kara kudi in kullun bashi ga sunan bashi to akwai fawais duk inda Allah ya kawo mu irin wayannan wurare muna bada fa'idoji wanda in Allah dai don aka rike shi za a samu nasara ina yan kasuwanmu wanda yake so harkokinsa su tafi yana samun arziki mutane sai ya gudu in Allah ya da in an yi sallah subahi ka karanta izawa kadai in zaka iya sai ka ya karimu ya wadud dubu ɗaya shikenan ya kare sai gobe kuma wannan in ka rike shi inda harka ce ta ciniki to gaskiya zaka ga abun mamaki izawa kadai ya karimu ya wadud to nan kuma wasu sana'a ne da su bayan kasuwa bane an gane bambancin sana'a da kasuwa go sana'a shine kaman wanda zai maka wani aiki da karfin sa ko kafinta ko mesin ko tela ko bakanike kaga wannan duk da karfin sa yake shi ma kuma yana son jama'a Allahu samad ya rike Allahu samadu ko yanzu ne baka tanadi baka samu kayan sallah ba ko baka yi wa iyalanka kayan sallah ba don Allah ka gode wannan kafin ranar sallan ka samu 36,000 12 sau uku ko insha Allahu rabbi tabbas Allah zai ma wannan zai hore maka abin da zaka ci da abin da zaka yi wa iyalanka Allahu samad wanda bai samu yi wa iyalansa ba wanda ya samu yi kuma zai samu kari zai sa musu takalmi da jaka da lufaya da fula da agogo bayan ya musu dinkin kuma zai samu kari su ci shinkafa kuma da kaji addu'a babu abin da ya kai addu'a Allahu samad dinan karayewa sa da ita wasu zai ce mun yi ba mu ga komai ba ba daga addu'an bane daga kai ne yaqininka ne yayi kanan wani bawan Allah ya ce almajirena suka ce yace in an kuka samu ruwan sama ruwan kogi ku karanta wa shamsi ba ha in kuka taka za ku ce kaman kuna tafiya a ƙasa shikenan sai kuma suka samu kogi an ji an yi sauka za a dawo sai kogi ya kawo sai malam ya ce to mu koma sai wani dalibin sa sai ya ce ai akwai ka ce mana idan muka samu ruwan sama ruwan kogi muka karanta wa shamsi ba ha za mu taka ruwan mu ce sai ce haka ne sai dalibai suka dinga karantawa kawai suna takawa suna ta gudu shi kuma da ya karanta sai na da kafan wandonsa da ya taka sai dulub sai a cikin ruwa yaqini bai samu yaqini ba bismillahir rahmanir rahim washamsi wadu wal qamari idza tala wan nari idza jalla wal layli idza yaksha was samaa'i wama bana wal ardi wama ta wa nafsin wama sawwa fa'alma fujura wa taqwa ga dafla man zakka wa gad khaba man dasa kadzabat samud bi taghwa idan ba sashka faqala lam rasulullah na qatalla wa suqya fakazzabu fa aqaru fa damdam alay rabbum bi dhanbin fa sawwa fa la kafu ba wa shamsi baha to sai ka taka ka wuce ruwa to amma yaqini babu rashin yaqini yasa da ka daga hannu Shehu Abul Fatih Allah ya kara masa yadda su Shalifan Shehu manzo suka ce Shehu Abul Fatih muna son state a Gombe yace me kuke so state muke so a Gombe da haka sai haka sai ce kun samu ba wai san tsaya na tace jayi ba la 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 akwai matsayin da zaka kai ba sai ka ji abu kaza dubu kaza waye kaza na ja a yaqini kai yake bukata da haka yi haka kawai shikenan yace an baku kun samu kuma mun samu duk stadin da aka bayar babu kaman Gombe kaza ga su duka ka gani saboda addu'a ce ta Shehu Abul Fatih sai muka samu fatihi yawa to mu tsaya da addu'a zamu samu dukkan abin da muke bukata wannan Allahu samadin mun jarraba shi ne mun gani inde ka karbe shi kai din kuma zaka ga canji ina kudi kake so wallahi ka samu muna roƙon Allah wannan bawon Allah da yake dauko mana malam daga gida yana kawo shi Allah ya saka masa da alkhairi shi kuma malam din shi ma Allah ya bashi mota wanda zai dinga zuwa badi ya zo mana da ita ruwa da iska ba zai hana shi abin nan ba shi ma Allah ya sare masa Allah ya fataha masa wayanda kuma suka tsaya da kokari da dagewa wanda bayin Allah nan da mafin siyar su aka ce ba sa kafa dai suka yi ba duka kafafun su suka saka gaskiya na ji dadi ba komai yasa wasu bayin Allah suke tunani suka bar duniya aikin da suke na alheri zai tsaya to in ka shi da ka ji dadi in ka samu warisi wallahi ka ji dadi wannan yaron shine zai zama sanadin wato aikin ka ba zai tsaya ba sai tai to naji dadin da aka ce bayin Allah nan ƴaƴansa family sa sun zo sun rike wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya biya bukatu shi kuma wannan bawan Allah Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa da fata abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana za mu yi niyya mu yi addu'o'i na zaman lafiya a Najeriya da kuma Gombe da kuma marasa lafiyar mu na gida da na asibiti duka za mu yi addu'a da kuma Allah ya nuna mana ƙarshen wannan azumi mu yi sallah kuma cikin koshin lafiya to kafin addu'a insha Allah akwai jawabin da za a yi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik
shi gurin qur'anin ne kenan da ga wani in an ce wannan wadduha ba hadin gaskiya za da dai ba samu wanda yayi ba to Allah saka alkhairi to alhamdulillah abu na gaba shine jawabin shi limamin wannan masallaci wanda zai yi godiya a madadin committee wannan masallaci gaba daya kuma Allah saka masa shi ma akwai shi da kokari sosai kusan kullun salloli guda biyar din nan kullun zai zo ya ja sallah gashi kuma gidan shi ba wai a cikin masallacin yake ba kullun sai ya tsalla ko kwalta ta can yamma ya tsalla ko kwalta kullun sai ya zo shi asuba azal asr magriba isha inda kaga bai zo ba to baya nan ne ko kuma ba lafiya to kuma lalle wannan ba karamin istihadi bane Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya tsaya musu a cikin al'amuransa akramakallahu bismillah
kamil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum amadadin committee masallaci an umurce ne da godewa duk wanda ya zo nan ba musamman shi Sheikh Dijani namu ya yi bayani sosai a wannan tafsirin ya kamata mu tsaya mu san ko kuma ma mu dogata da abinda ya faɗi mu aikata shi ba wai sai azumi ba muna godiya bisa ga sauran mutanenmu daga shi din har zuwa ƴan agaji da suke zuwa hata shi Malam Ibrahim masu shi driver da yake daukan shi Sheikh kamar yadda dai bayani ya gabata mun gode wa Allah Allah kuma ya saka da nari muna kuma ƙara godewa shi ƴaƴan na marigayi Liman suna kamar yadda bayani ya gabata lalle a gaskiya sun yi abu tuna yi kuma muna kokarin kuma Allah kuma ya kara taimaka mana dangane da abubuwan suke Allah kuma ya rubuta lada Allah ba da lafiya to sai kuma gashi abinda committee suka bayar a bawa Sheikh insha Allah Ahmad assalamu alaikum Allah Allah saka Allah min gitti alhamdulillah sai kuma shi al-ramma mai jabaki shi ma ga tsara Allah kuma ya saka daga Allah alhamdulillah mun gode subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka
kai Allah saka musu alkhairi Allah kuma ya biya su albarkatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an zo addu'o'i za mu riskar da duk wanda suka rasu a cikin wannan matsa kwanake akwai shi baban mu Alhaji Sa'adu akwai baban mu Alhaji Abdul Qadir da kuma su Alhaji Libirwa Madugo da su Alhaji Bello Kembu da su Alhaji Babatumu da sauransu duk wanda dai suka yi wafati cikin iyayen mu nan da duk al'ummar musulmai gaba daya insha Allah mun zo za mu riskar da su wajen addu'a insha Allah a yanzu zamu je ga babanmu Alhaji Yaya ba mu sani ba ko akwai abin da zai tufa mana kafin insha Allah ayi addu'a to ayi afuwa ko to Allah ya kara masa lafiya gashi ga halin da yake ciki kuma na rashin lafiya Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya kara masa lafiya dukan iyayenmu da suka wafati Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu daga kan shi Alhaji Sa'adu Alhaji Libirwa Madugo Alhaji Bello Kembu da Alhaji Abdul Qadir da su Alhaji Babatumu da sauran da duk wanda suka yi wafati Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu mu kuma da muka rage Allah ya sa mu cika da imani kuma alhamdulillah wannan committee na masallaci da suka daudawainiyan nan wato najima ban ga committee masu kokari irin su ba ga su matasa ne kuma ga su suna da harkokin su amma kuma harkokin su na duniyar bai yana su suna harkokin su na ibada ba to da haka kullum muka zauna da su za mu yi karatu anan da kuma wazifa baya wuce su kayara kanana zaka suna karanta jawara abin sai baka mamaki da haka duk wannan tarbiya na irin nasu da kuma tarbiya na iyayensu wato suna da kokari sosai mustaidai ne Allah ya saka musu alkhairi Allah ya buda musu cikin harkokin su Allah ya tsaya musu a cikin al'amuran su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu insha Allah zamu ga yan jarida da yan agaji duka Allah ya saka musu alkhairi sun yi kokari da masu kawo ruwan sha da kuma shi bagaran da malam yayi shi dattijo mai dauko shi tun daga kullu malam Ibrahim Allah ya saka masa alkhairi Allah kuma ya tsaya masa cikin al'amuran sa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babban malamin mu shi malam Barhama da ya tattaki yazo Allah ya saka masa alkhairi Allah ya inganta rayuwarsa Allah ya kara hasken makaranta kuma Allah ya kara hasken alqur'ani albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama mu kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ya riko da hannuwanmu zamu je ga addu'a na shamila gaba daya ayi hakuri zamu yi addu'a guda daya saboda yanayin lokaci zamu yi ga shi babban shehin namu Sheikh Muhammad Barhama insha Allah zai mana addu'a guda daya kuma insha Allah sai badin Allah ya kai mu idan kuma wanda Allah ya sa ba za su je lokacin ba to Allah ya sa mu cika da imani albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam akramakum Allah bismillah
sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم نروكنك ايايمو ده مالمينمو ده ينو مسلمي daga النبي ادم زو ايو دسك رسو الله يجيكنسو الله يغفرتا مسو الله يكيوتتا نامو Allah muna roƙonka marasa lafiya mu na gida da nasibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya mu Allah ya ƙara mana da imani Allah muna roƙonka wannan tsanani da kunci da al'umma yake ciki Allah ya dauke mana Allah ya kawo mana sauki a cikin sa Allah ya kiyaye mu ne imani mu ya kiyaye mana mutuncin mu yayin da ka ba mu Allah ka ƙara musu albarka yayin da ka ba mu Allah ka ƙara musu albarka Allah ka tarbiyantar mana da su Allah ka kiyaye mana su Allah kada sanya alkhairi a cikin su kada su fada wata hanya wadda bata dace ba albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka committee wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi yadda suke wa addinin Allah hidima in tansurullah yansurkum Allah ya taimake su yadda suka taimake addinin Allah ba dare ba rana yanzu nake ta ƙara samun labari wanda suke abin nan matasa ne ma yan boko sosai
amma suka zo suka tsaya harkar addini kai Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya musu bukatun su na duniya da na lahira da sauran yan uwa duka Allah ya biya mana bukatun mu na duniya da na lahira Allah ya samu gama lafiya Allah ya samu gama lafiya Allah ya yassare mana al'amuran mu duka alkhairi Allah ya sada mu da shi dukan sharri kuma Allah ya tsare mu wanda ba su da gida suke gidan haya Allah ka ba su gidajen su na kansu wanda suke gidan haya Allah ka ba su gidajen su na kansu Allah muna roƙon ka masu neman aure Allah ka aurar da su Allah muna roƙon ka masu neman aifu Allah ka ba su mai albarka Allah muna roƙon ka wanda ka ba su aifu ka ƙara musu albarka wayannan yara Allah muna roƙon ka ka zannar da mu lafiya Allah ka kiyaye mana imani mu ka kiyaye mana mutuncin mu ka hore mana abin da zamu ci mu yi sutura mu yi sadaka albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan malami da yake mana wannan tafsiri Allah ya ƙara masa lafiya da masu koyarwa masu raya mana wannan masallaci da limamin da Suman Daud da sauran uwa duka Allah ya saka da alkhairi Allah ya yassare mana Allah ya fataha mana Allah ya buɗa mana Allahumma hasina gibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabi al-akhirah wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan hidima ta sallah da zamu Allah samu ita lafiya mu yi ta cikin farin ciki kuma mu gama lafiya wannan dattijo da aka binan din sa sai tuna wancan bayan Allah to Allah ya ainihin bashi lafiya ta shi kafadan sa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك كرامة انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لهينا ميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحرنا وعبدنا وحاضرنا وغائبنا وطائعنا وآسينا بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كوينية دوات ببربك آتن صدتكي قبنسا الله يمسى منا الله يكيم مكة دا مدينة دا أمرا دا حج الله يمنى دليل كوينية زوتي ينشي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل الكروب تفرج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
عفوا اكوي سنروا غدا ديا وندا ان شاء الله غوبي زامو رفه تفسير منا منا انغوان بروندي مسلاتي الحاج احمد سكين السودان ما دا وجن جدان تيا وتن المصيبه ان شاء الله